أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك مدونا صافية لهدي بيوغة رمضان أشيكرة تدبو إيدة أريه دودة أربعين دشدا هجر منزع الله صلى الله عليه وآله وسلم دقمك زوا مدينة wanda ya daidai da biyu ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Wuse 2 a cikin birnin Abuja yau ce rana ta biyu da muka fara gudanar da tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara ga iyaye mata in ba a manta ba a jiya mun tike da ƙarshen فَدَنْ أَلَّا مَدْوَكُكِنْ سَرْكِي فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَهْدًا فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا واتو آية تأشرين دشدا جكين سورة مريم داك يو إن شاء الله وزام تاشفركم آية تأشرين دبقوي فَدَنْ أَلَّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ كما ونشين يدرس من النبي مي الله يجي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا
Allah yana ba mu labarin abin da ya wakana bayan da Nana Maryamu ta haifi danta Annabi Isa alaihi salatu wassalam cikin abin da mala'ika yace da ita karkice da kowa komai idan kin gamu da wani yayi miki magana fa imma tarayna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya wannan ma yana daga cikin mu'jizozi da Allah madaukakin sarki ya nuna a wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya hana ta tai magana domin shi zai bada amsa ko kuma zai sa ɗaya daga cikin bayinsa ya bada amsa to wannan malamai suka ce ya nuna akwai lokacin da maganar ka ba ta da amfani wani ya wakilce ka ya magana ta fita ka amfani musamman a lokacin da ake cece ku ce kan abin da kai ya shafa to ka bari wani ya bada amsa a madadin kai ka bada amsa saboda a ɗabi'a irin ta bil adama bai fiye yadda da maganar kariya daga mai kare kansa kai tsaye ba amma idan wani ne ya faɗa ba kai ba to sai a fi yadda sama da kai ɗin ka faɗa da haka yanzu ƙalubalen ita na Maryamu ake fuskanta da shi to da haka a madadin ita ta amsa da kanta sai Allah ya ce ke ki shiru kakki ce komai wannan shi ne abinda Imam Shafi'i yake faɗa a cikin baitocinsa na waƙa yace idza nataqa as-safihu fala tujibu wa khairun min ijabatihi as-sukutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaytahu kamadan yamutu yazidu safahatan wa azidu hilman ka'udin zadahu al-ihraqu diba yukhatibuni as-safihu bi kulli qubhin wa akrahu an akuna lahu mujiba yace idan wawaye maka magana karka amsa masa domin abin da yafi daka amsa masa magwan da kai shiru abinda bahaushe yake cewa wai sai an kula kashi yake doyi yace fa in kallamtahu domin idan ka biye masa ka tanka mai farajta anhu to shi dama abin da yake nema kenan ka tanka masa ma'ana mai neman ka da fitina yayi da ya fada ka fada bukatar sa ta biya wani neman followers ne wani neman matsayi ne ba a ta shi ne ba a kula shi to yana neman wa zai tanka masa wa zai biye shi wa zai taya bera bari to ka bar shi da kansa bakin cikinsa da takaitinsa da hasadarsa ta kashe shi shine imamu shafi yace fa in khallaitahu idan ka rabu da shi kai watsi da shi kama dan ya mutu bakin ciki ma sai ya kashe shi sai yace yukhatibun as-safihu bi kulli qubhin wa wa yana yana tinkara ta da dukkan wauta wa akrahu an akuna lahu mujiban ni kuma bana san in tanka masa yazidu safahatan yana magana wautar sa tana fitowa ana gane shi wa azidu hilman ni kuma hakan na kara min juriya da kawaici sai yace ka'udin zadahul ihraqu tiban kamar itacen turaren wuta ne wuta tana kona shi shi kuma yana kara kanshi to haka ake so muminin kwarai ya kasance da haka sai ubangiji yace fa atat bihi qaumaha tahmilu sai nana maryamu ta dauko danta annabi isa ta nufo cikin gari wajen mutananta tahmiluhu tana dauke da shi qalu da suka ganta sai suka ce ya maryamu ya ke maryam laqad ji'ti shay'an fariya lalle fa kin zo da abu wanda yake gagarumi mai girma mai matakar daure kai ke ba miji ba kuma ki zo da da to lalle kin zo da babban al'amari to wannan disha gube ne da sharar fage nasi mata sharri an gane ko kamar yadda a gaba zamu ji sharrin ma ya fito karara sai dai ala sigati ta'ribi latasrihi a bisa ga kamancece ne ya tasha gube ta yin jirwaye da kamar wanka kai tsaye ba su ce da ita mazinaciya ba amma sun faɗi maganar da amsar ta ita ce suna nufin mazinaciya ce kai tsaye ba su ce da ita dan ta shege bane amma sun faɗi maganar da tana nuna sun sheganta mata da to wannan shine shimfidar da suka fara suka ce laqad ji'ti shay'an fariya lalle kin zo da al'amari mai girma ibnu kasir yace ai amran aziman kin zo da babban al'amari kala hu mujahid haka mujahid ibnu jabr ya fada cikin tabi'ai wa qatada haka qatada ibnu da'ama as-sadusi ya fada wa suddi haka suddi ya fada wa ghayru wahid da ma sama da mutun daya cikin magabata duk sun fassara shay'an fariyan ai amran aziman babban al'amari yace rawa ibnu abi hatim al-imam ibnu abi hatim ya rawaito hadisi cikin littafin sa na tafsiri an-nawfil bikali daga nawf al-bikali kale yace wa kharaja qaumuha fi talabiha abinda ya faru da nana maryamu ta kwana biyu ko ta dade ba a ganta ba sai mutane suka bazama wajen neman ta ita kuma a lokacin ta fita bayan gari nakuda ta kama ta tana can tana neman yadda za ta samu kanta qala yace wa kanat min ahli baiti nubuwatin wa sharaf ita maryam daman yar babban gida ce yar gidan annabta ce yar gidan manyan mutane ce falam yuhissu minha shay'an dan haka ba su da wata kafar da za su soke ta ba su da wata kafar da za su yi mata sharri kai tsaye saboda an san gidan da ta fito gidan tarbiya ne gidan manyan mutane ne falaqaw ra'iya baqrin faqalu cikin neman ta da suke sai suka gamu da wani mai kiwon shanu sai suka ce da shi ra'aita fatatan kaza wa kaza kaga wata budurwa mai kama kaza mai kama kaza na'atuha suka faɗi sifofinta da kamanninta kala sai yace la a ni ban gani ba walakin sai dai ra'aitu al-lailata man baqmin bakari ma lam arahu a daren jiya naga wasu shanu na wanda yau ban gansu ba ko kuma naga wani abu cikin shanu na wanda ban san da shi ba ma lam arahu minha qattu kalu sai suka ce wa ma ra'aita sai suka ce to me ka gani game da shanin naka kala sai ya ce ra'aitu hallaila tasjudu nahwa hadha alwadi yace cikin dare sai naga shanu na sun kalli wani kwari sun yi sujada ga Allah ma'ana sun yi abin da yake kama da sujada irin ta dan adam to wannan kwazazzaban da kwarin shine inda nana maryamu a gefen sa tayi nakuda ta haifa annabi isa an gane ko قال عبد الله بن ابي زياد عبد الله بن ابي زياد يجي واحفظ ان يسار انه قال ناكي ايه daga yassaru yace رايت نورا ساطعا abinda shi makiyayin yace musu da suke tambayarsa yace naga wani haske ta wannan kwarin yana haskawa fatawajjahu haythu qala lahum sai ku suka fuskanci inda ya ga ya musu din cewa a wannan wajen ya dai ga wani haske daka fastaqbalatuhum maryamu lokacin da suka tinkaro kwarin nana maryamu sai ta fito sai suka hadu da ita falamma ra'atuhum yayin da ta gansu qa'adat sai ta durkusa wa hamalat ibnaha fi hijriha ta dauki danta ta dora akan cinyarta faja'u sai su kuma suka zo hatta qamu alaiha suka tsaya akan ta to anan ne sai suka gaya mata wannan magana suka ce ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya sannan suka ce ya ukta haruna yake yar uwar haruna to a larabci akan ce yan uwan wani ba wai ana nufin dan uwa wa ko kani ba a'a ana nufin dangin su wani da haka ba larabi zai ce da kai ya akhal arab ya kai dan larabawa ba wai yana nufin dan uwa ba a'a yana nufin dan dangi to anan ma da suka ce ya ukta haruna yake yar dangin haruna to anan malamai sun yi maganganu guda biyu wani harunan ake nufi wasu suka ce wani haruna ne mutumin kirki a garin dan haka duk mutumin da ya zama na kirki sai a jingina shi ga wannan haruna wasu kuma suka ce a'a sunan kakansu ne a family kamar yadda za ku ga al'ummomi ana kiran mutane da sunan kakansu na asali kanawa a ce jikokin dabo kanan dabo katsinawa a ce jikokin duko na duk kwadakin kara sakwatawa a ce na shehu ko makamantan haka suka ce irin wannan ne da haka da suka ce ya ukta haruna ana nufin yake wanda ake jingina su zuwa ga haruna to wani harunan wasu malaman suka ce dan uwan annabi musa yayan annabi musa domin ita nana maryamu ta biyo ta salsalar haruna dan uwan annabi musa ne mana daya ce daga cikin jikokinsa to amma waɗansu malaman suka ce a'a anan ba ana nufin haruna na annabi musa kaka ne na maryamu ba a'a kawai sun kwatanta ta da shi ne saboda ibadarta shi ma annabi haruna mutum ne mai yawan ibada to da haka duk mutum mai yawan ibada sai a ce da shi a banu isra'ila dan uwan haruna shi ne ibnu kasir ya ce ayya shabihata haruna fil ibadati suna nufin yake mai kama da haruna a wajen yawan bauta suka ce ma kana abuki imra'a sau'in ki sani fa babanki ba mutumin banza bane wa ma kanat ummuki bagiyan kuma mahaifiyarki ba karuwa bace kalmar bagi ana nufin karuwa to anan shi ne malamai suka ce sun mata shagube na sharri sun mata kazafi amma a fakaice suka ce domin yadda ka'idar take shine idan yanzu kana fada da wani sai kawai yace Allah ya sani ni dai ba barawo bane to me yake nufi yana nufin kai barawo ne to amma bai fadi hakan direct ba sai dai indirectly to wannan shine abin da ake kira da at-ta'ridu bil qadhfi ba at-tasrihu ba a larabci kazafi iri biyu ne akwai kazafi na kai tsaye akwai kazafi na fakaice a kaikaice to irin wannan ne mutanen nana maryamu suka yi mata shi yasa Allah madaukakin sarki cikin laifukan su da ya faɗa yahudawa kenan yace wa qawlihim ala maryama buhtanan azima da maganar da suka gaya wa nana maryamu wanda kira ne da kage babba da haka kamar abin da suke nufi anan albasa ba ta yi halin ruwa ba ke babanki mutumin kirki babanki ba karuwa ba abin nufi suna nufin to ke kuma ba mutumin kirki ba ke kuma kenan kin zo da karuwanci domin kin zo da ɗa babu ku ba ai anki min baitin tayyibin tahirin ma'rufin bisalahi abin nufi ke kin fito daga gida tsarkakakke wanda aka san shi da nagarta wal ibadati da yawan ibada wazzahadati da gudun duniya fa kaifa sadar hadha minki to taya yake kuma kikai haka kaga kenan albasa ba ta halin ruwa ba qala ali ibn abi talha ali dan abi talha ya fada wa suddi da imam suddi yace qila laha an ce da maryamu ya ukta haruna ai akhi musa yake yar uwar haruna suna nufin haruna dan uwan musa wa kana min naslihi domin ita daman tsatsansa ce kama yuqalu litamimi ya akhatami kamar yadda a larabci in ba tamime kabilar banu tamim ana so a kira shi sai a ce ya aka tamim ana nufin ya kai ba tamime walil mudari haka nan dan kabilar mudar in ana so a kira shi sai a ce ya aka mudar ana nufin ya kai dan tsatsan kabilar mudar waqila a wani kaulin an ce nusibat ila rajulin salihin kana fihim an danganta ta ne zuwa ga wani mutum nagari dan cikinsu ka wani sumuhu harun wanda sunansa shine harun fakanat tuqasu bihi dan haka ana kwatanta ta da shi fi zahadati wal ibadati wajen gudun duniya da kuma yawan ibada to lokacin da suka gaya mata wannan magana ya ukta haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kana ummuki bagiya to to ai ita tayi alƙawarin ba za ta yi magana ba haka aka ce ta fada fa imma tara inna min albashari ahadan faquli inni nadhabtu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya da haka ba ta yi magana ba kuwa to amma fa asharat ilayhi sai ta yi nuni ta nuna musu dan nata mana ga kunan gashi ku ji daga bakin sa shi zai ba ku amsa wannan ilhama ce Allah ya kimsa mata tai haka an gane ko to anan ne malamai suka ce ya nuna nuni ba magana bace idan ka ce yau bazan magana da kowa ba sai wani yayi maka magana a madadin ka amsa sai ka gyada kai haka to anan ba kai kuskure ba baka warware rantsuwar ka ba in ka rantse suka ce domin nuni da hannu ko gyada kai wannan ba magana bane tare da yana bada ma'ana irin ta magana shine a kissar annabi zakariya lokacin da yake roƙon Allah ya bashi da sai Allah ya turo mala'ika yace masa zaka haihu matarka za ta samu ciki sai yace Allah samun alamar da zan gane in matata ta samu ciki tunda ba zamanin su kanin bane sai yace ayatuka Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza alamar ka ba za ka iya magana ba in matarka ta samu ciki har sai kai tsawon kwana uku bakinka zai rufe dan haka sai dai ka rinka nuni idan kana son abu ka nuna in an tambaye ka kana so ka ce eh ka gyada kai wannan sai ya nuna al-isharatu shay'un wal kalamu shay'un akhar da haka mutum yana iya yin nuni nuni ba magana bace mana nuni irin magana kurame kenan to da haka dai nana Maryamu lokacin da suka yi mata magana a madadin ta amsa da baki tunda ta ce ba za ta yi magana ba kuma ta yi wa Allah bakance sai ta nuna musu dan manunin da ta yi musu sai suka gane me take nufi to shi kuma dan a wannan lokaci sai ya fara bada amsa shine fa asharat ilayhi sai ta nuni zuwa ga dan shi annabi Isa kenan kalu sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya taka ka zami magana da wanda yake cikin tsumman goyo yana yaro karami ai innahum na'am idan ku gaba
qala inni ya'budullahi
Ubangiji madaukakin sarki yace kalu sai suka ce kai fa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya ta yaya zamu magana da wanda yake cikin tsumman goyo Maimun ibn Mihran daya daga cikin magabata yace qalat ta ce kallimu ku yi magana da shi mana ta yi magana to amma wannan magana ta Maimun dan Mihran ta saba wa zahirin alqur'ani qur'ani yace ba za ta yi magana ba ta yi bakance to kaga in ta yi magana kuma ai ta rusa bakancenta su kuma mutanen kwarai Allah ya ce suna cika bakance yuquna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira in suka yi bakance suna cikawa wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bayt al atiq lalle ku rinka cika bakance to da haka zahirin qur'ani ya nuna maryam ta yi bakancen ba za ta yi magana ba da haka ba ta yi magana ba to kawai nuni ta yi musu qalat da ta yi musu nuni qala suddi imamu suddi yace ghadibu sai suka fusata wa qalu suka fada li sukhuriyatiha suka ce wannan ai izgili kike mana ba'a kike mana bina ba'a kike mana hatta ta amurana hatta umarce mu an nukallima hadha sabi wai mai magana da yaro ai wannan ba zai yi ba ashaddu alaina min zinaha suka ce wannan abin da kike mana yafi ba mu haushi ma sama da zinar da kika je kika yi wal iyaz billah قالوا سكتي كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال سي شي النبي عيسى عليه الصلاه والسلام تاكي كاد باكي يتي اني عبد الله تو ني دي باوان الله ني wannan ita ce kalmar farko da annabi isa ya furta a duniya tabbatarwa da Allah ubangijantaka da tabbatarwa da kansa shi bawan Allah ne to kaga wannan ya ƙaryata duk wanda zai zo ya ce Isa Allah ne ko ya ce Isa dan Allah ne ko ya ce Isa ɗayan ukun Allah ne domin shi Isan da bakin sa farkon abin da ya fara fada a duniya ni bawan Allah ne to shi kuwa bawa ba sa'an mai shi bane ba bawa ba da bane na mai shi a'a bawa ƙasa yake da mai shi bai kai ba a kwatanta shi da mai shi domin mai bawa daban bawa daban mai bawa shine madaukaki bawa kuma shine a ƙasa shi yasa Allah da kansa yayi masa sheda yace lan yastankifal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun da dai annabi Isa bai taba kyamatar a kira shi da suna bawan Allah ba domin shi kansa haka yake fada wa kansa kuma duk annabawa zamu ga wannan suna shine abin da suka fi so a gaya musu bayin Allah ba a daidaita su da Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tadruni kama atratin nasara ibnu maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu kar ku wuce gona da iri wajen yabona irin yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yaban annabi isa dan maryam inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da haka ku ce da ni bawan Allah ne kuma manzon Allah ne da haka wannan suna shine annabi ya fi so kuma shi Allah yake gaya masa idan ka duba qur'ani Allah ya fi gaya wa annabi wannan suna sama da sunansa na yanka na muhammad wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina abdina anan ana nufin manzon Allah alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba abdihi ana nufin manzon Allah tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira abdihi ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada abdullahi ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dadaka imam as-suddi yace da suka yi fusata suka gaya mata bakar magana suka ce ai mu abin da kika yi mana ma na cewa mai magana da yaro ya fi zinab ba mu haushi to shi kuma sai yace inni abdullahi ni bawan Allah ne ibnu kasir yace awwalu shay'in takallama bihi farkon abin da annabi isa ya fara furici da shi a rayuwarsa ta duniya anna zaha janaba rabbihi shine ya tsarkake jinginawa Allah kishiya وبرأه أن الولد كما يكبت ألا دق جنجنا مسألة وأثبت لنفسه الأبودية لربه كما يتبتر ودكن سبوتا قأبن جنسا شي سايكي شوى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد daka dai annabi isa yayi magana a sun mangoyo kuma ga abin da yace inni abdullahi ni bawan Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace babu wanda yayi magana a sun mangoyo sai mutum uku a wata ruwayar sai mutum hudu ma'ana jariri yayi magana a tarihin duniya hudu ne suka taba yi banda su ba a taba ba to daga ciki annabi isa qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan qala inni abdullah shi yasa Allah yace wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin isa yayi magana da mutane a tsumman goyo kuma zai yi magana da su anan gaba in ya girma kuma yana daga cikin bayi na gari to wadansu malamai suka ce bayan annabi isa akwai wadansu kamar yadda hadisi ya nuna cikin su akwai wani yaro da ya rayu da wani wanda ake kira da Juraiju Juraiju wani mutum ne mai yawan ibada a cikin Banu Isra'il saboda yawan bautar Allah ma ya fita daga gari ya koma wajen gari ya je ya yi bukkarsa yake rayuwarsa a can to wata rana yana sallar nafila sai mahaifiyarsa ta zo sai ta kira shi shi bai san mahaifiyarsa bai ganta ba yana sallah amma dai ya ji muryarta ita kuma daga waje ta kira shi shi yana cikin bukka bata san sallah yake ba ta kira shi sau uku sai bai amsa ba duk lokacin da ta kira shi a zuciyarsa sai ya ce Allahumma ummi wa salati Allah gashi ina sallah gashi kuma babata tana kira na to a ka'idar musulunci idan kana sallan nafila sai mahaifanka suka kira ka amsawa ake a katse saboda bin iyaye yafi sallan nafila amma sallar farilla ita ce ba a katsewa dan wani yana kiranka sai dai in annabi ne kadai sallallahu alaihi wasallam to haka nan mace idan tana sallar nafila mijinta ya kira ta katse sallar take yi ta amsa kiran mijinta domin biyayyar mijinta fi sallar nafila idan an ce abu nafila abinda ba dole ba to shi kuma bin iyaye dole ne bin miji dole ne sawun giwa ya take na rakumi to amma shi Juraiju a lokacin bai fahimci haka ba mahaifiyarsa tayi ta kiransa har sau uku bai amsa mata ba to a ƙarshe sai tayi masa baki sai ta ce tunda na kira ka ka kika amsa ya Allah kar ka kashe Juraiju sai ka hada shi da sharrin karuwa to wannan baki da mahaifiyarsa ta yi masa sai ya kama shi to shine wata rana yana cikin ɗakinsa na bukka a daji yana ibadarsa sai hadari ya hado to da hadari ya hado sai wani mai kiwon shanu yazo ya fake a wajen bukka shi Jureju ma bai san da shi ba to shi wannan mai kiwon shanin shi kuma da yazo fakewa sai ga wata mata ita ma ta zo fakewa da haka suka hadu suna wajen bukka Jureju yana cikin bukka shi bai ma san da su ba da ruwa ya tsuge a ƙarshe dai shedan ya shiga tsakanin su suka yi zina shi wannan wanda ya fake yawa wannan mata ciki kuma anan suka hadu ba su san inda juna suke ba daga nan bayan ruwa ya dauke kowa ya kama gaban sa ita mata bata san ciki ya shiga jikinta ba daga baya da ciki ya bayyana a gari aka matsa mata aka ce waye mata ciki ƙarshe sai ta ce Jureju ne mai wannan bukkan ne tai masa sharri to a ƙarshe dai sai aka zo aka kama shi sarkin garin su yasa aka zo aka kama shi yace a rusa bukka aka rusa yace ashe ba malamin Allah bane fakewa da addini yana lalata to a ƙarshe aka kai shi cikin gari aka wulakanta shi aka tara masa mutane to shine sai yace da aka kawo ga jaririn gaban sa to shine sai aka ce da shi za a yi masa hukunci na yayi zina da ɗan mutane har ya mata ciki sai yace to ya yadda amma kafin a yi masa hukuncin a jira shi yayi sallah raka'a biyu sai aka ce an bashi izini to shine sai ya salla raka'a biyu yana salla raka'a biyu sai ya daga hannu yace ya Allah idan ka san cewa wannan abin da aka yi min sharri ne ba ni ne ba kuma Allah ka san cewa wannan waje da nake bance kaina dan in bauta maka ne to Allah ka bayyanar da gaskiya sannan yaje ya samu mahaifiyarsa ya roke ta ya ba ta hakuri ya san laifin da ya mata ne ya kama shi to shikenan ya dawo gaban mutane sai yace a kawo jaririn aka kawo jaririn sai yace kai yaro faduwaye babanka to shine yaron sai ya kada baki yace babana shine wani makiyayin da dabbobi kaza kaza duk yaron ya bada labari to wannan yana daga cikin yara guda hudu da suka yi magana suna tsumman goyo yaro na uku shine dan ashabul ukhdud ashabul ukhdud wasu mutane ne da suka yi imani bayan shudewar annabi Musa a zamanin annabi Isa to shine sai wani sarkin garin su yasa aka kunna wuta ake musu azaba sai a zo da mutum a ce ko ka kafirta ko a jefa ka a rami cikin wuta wanda ya kafirta sai a kyale shi wanda bai kafirta ba a jefa shi to ana cikin haka sai aka zo da wata mata da danta a goye a bayanta ita matar ta yi imani kuma ta yadda ta mutu akan imanin to amma tausayin danta take yi tana tsoron kar ta fada ita da dan ba ta kanta take ba ta dan take to a ƙarshe sai dan yace ya umma fada mu je wannan wutan da kike gani ba komai bace aljanna ce za mu tafi to a ƙarshe sai ta fada to wannan yaron shi ma shine cikin yara guda hudu da suka yi magana yaro na ƙarshe na hudu shi ma dai a cikin banu Isra'il wani yaro ne wata rana uwarsa tana bashi mama sai yaga wani mutum ya zo ya wuce akan doki cikin alfarma da isa sai uwar ta ga wannan mutumin sai mutumin ya burge ta sai ta ce Allah ka sa ɗana ya zama irin wannan mutumin yaron yana shan nono amma ya saki nonon ya ce Allah kar ka sa in zama kamar sa sannan sai wani mutum ya zo wucewa shi kuma a cikin talauci da wahalar rayuwa ita uwar da ta ga mutumin sai ta ce Allah kar ka sa ɗana ya zama kamar wannan nan ma sai shi yaron ya sake sake nono ya ce Allah ka sa in zama kamar sa to shine sai uwar ta tambayi yaron ta ce me yasa kai haka sai yace ai wancan da kike gani ba mutumin arziki bane ba dan haka ba zan so in zama kamar sa ba wannan kuma da kike gani duk da kina ganin sa ba kowan kowa ba to a wajen Allah shine kowa mutum ne mai daraja mai imani to waɗannan yaran guda hudu sune waɗanda suka yi magana suna tsumman goyo kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi annabi Isa shine jagoran su shine mafifici a cikin su ubangiji subhanahu wataala yace qala inni abdullahi sai yace ni dai bawan Allah ne atani alkitaba kuma Allah ya bani littafi waja'alani nabiyyan kuma Allah ya sanya ni in zama annabi to anan cewa Allah ya bani littafi Allah ya sanya ni in zama annabi yana nufin a ilimin gaibin Allah an rubuta haka amma fa lokacin faruwar hakan bai yi ba domin kada wani yazo ya ce maka ai ana aiko annabawa tun suna yara wannan kuskure ne malamai suka ce babu wani annabi da aka aiko shi bai zama balagagge ba kai bai ma kai shekara 40 ba sai annabawa sun kai shekara 40 sannan ake fara musu wahayi to amma tun kan a haife su Allah ya rubuta a ilimin sa a lauhil mahfuz cewa wani zai zama annabi yo ba ma annabi ba duk duniya duk abin da zai faru tun Allah ya rubuta faruwar sa lokaci kawai ake jira Allah ya kaddara wani zai yi mulki, wani zai zama mai kuɗi, wance za ta auri wani, za su haifi ƴaƴa da wani da wani, wannan tuntuni Allah ya rubuta tun kafin ya halicci duniya. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalami, sai ya ce da alƙalami ya rubutu, sai alƙalami ya ce ya Ubangiji me zan rubuta, sai ya ce rubuta duk abin da zai faru har zuwa tashin alkiyama. Manzo Allah ya ce fajara bi katbi maqadiril khalq, da haka alƙalami ya riga ya rubuta komai, duk abin da kaga yana faruwa Allah ya riga ya san shi kuma ya rubuta shi. To amma komai yana da lokaci. Wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Wadaka dai wannan ba yana nuna annabi Isa ya zama annabi ya fara wa'azi tun yana jariri ba, a'a, Allah ya budi bakin sa ya fadi cewa shi zai zama annabi a nan gaba, za a yi masa wahayi a nan gaba, za a bashi littafi a nan gaba. To wannan shine abin da ake kira da ilmu shuhud, wancan kuma ilmul ghaib, wancan abu ne na ilimin gaibu Allah ya sani. To mu kuma abin da muke sani shine abin da ya riga ya bayyana gare mu, to wannan shine Allah madaukin sarki yake sanar da mu. Da haka annabi Isa ya zama annabi a kaulin wasu malamai ta hanyar fare masa wahayi bayan ya zama dan shekara 38. Wadansu malaman suka ce a sai da ya cika shekara 40 kamar yadda kowane annabi ma haka ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa, limamin manzanni, in hankali ne da tunani da kamala ya ƙare dukkan annabawa, amma ba a fare masa wahayi ba sai da ya kai shekara 40. To haka nan annabi Musa Allah ya ce falamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma, sai ya ce wa kadhalika najzil muhsinin, yayin da ya balaga ya cika sai muka bashi hukunci, muka bashi ilimi, ma'ana muka yi masa annabta. Sai Allah ya ce wa kadhalika, irin haka ne najzil muhsinin, muke wa dukkan sauran annabawa. Kuma kalmar balaga ashuddahu ya kai cikarsa shine shekara 40, hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana, daka kamalar dan adam tana farawa ne daga shekara 40, hankalinsa a lokacin ya gama cika, dukkan halittarsa ta gama kammala. To wannan lokaci ne Allah yake bashi, yake basu annabta. Kuma hikimar haka malamai suka ce saboda idan mutum ya zamo yaro, komun baiwar da take tattare da shi sai kaga yarinta a tare da shi. Kuma idan annabawa suka zama yan kasar shekara 40, to ba za a saurare su ba, za a rinƙa musu kallon yara ne masu ƙuruciya. Amma shi dan shekara 40 baka isa ka ce da shi yaro ba, ko da bai zama tsoho ba, to amma ya wuce a ce da shi yaro. Kuma idan mutum ya wuce shekara 40 ya kai irin 60-70, to kuma zai iya fara rigimar tsufa. To amma dan shekara 40 shine daidai, ya baro ƙuruciya bai kuma kai rikicin tsufa ba. Da haka shi yasa Allah ya zaɓi irin wannan shekaru a su yake aiko annaba. Shi yasa da yawa daga cikin malaman musulunci suka ce hatta wa'azi ba a so duk ilimin yaro ya fara wa'azi sai ya kai shekarun balaga aƙalla, shekara 18 zuwa sama. Amma yaro ko da yana da ilimi amma yana ƙarami, a ce zai yi wa'azi, to dole za ka ga yarintar, kuma addini sai ya zama wasa-wasa. Domin ƙuruciya ba ƙarya ba ce, yarinta ba ƙarya ba ce. Shi ya sa ma Allah ya ɗauki alƙalami daga kan yara. Shi ya sa hatta Hassan ɗan Aliyu ɗan Abi Talib, jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisinsa, ya ce hafistu min rasulillah, na kiyaye daga annabi, ma'ana lokacin yana yaro. Domin har annabi ya bar duniya Hassan bai wuce shekara 10 ba, kaga bai balaga ba. To amma yayi ilimin bai karantar ba, sai daga baya da ya girma ya hankali, sannan ya fara karantarwa. Shine yace hafistu min rasulillah da ama yuribuka ila ma la yuribuk. Da haka dai annabi Isa alaihi salatu wassalam yace ni bawan Allah ne, ya bani littafi kuma ya sanya ni in zamo annabi daga cikin annabawa. وجعلني مباركا اينما كنت, kuma Allah ya sanya ni in zama mai albarka a duk inda nake. Kala Mujahid, Imam Mujahid yace wa amru ibn Qais wa Thawri, da amru dan Qais da Imam Thawri suka ce waja'alani mu'alliman lil khair, ko ma'alaman lil khair, ubangiji ya sanya ni in zama mai sanar da mutane alheri. Wannan ita ce albarka, ba albarkar da tafi ka zama mai yada alkhairi a cikin al'umma ta hanyar ilmantarwa da karantarwa. Waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi ma'alaman lil khairi, alama alheri, mana annabawan Allah duk inda ka gansu za ka ga alheri tare da su, su tutoci ne na alkhairi. to sannan yace wa riwayatan ammu wa fi riwayatin ammu jahid a wata riwaya daga mujahid dan jabar ai nafa'an ubangiji ya sanya ni in zamo mai yawan amfanar mutane duk inda na zauna sai na amfanar da mutane ma'ana ya zama abin da ake cewa da Hausa bangon sukari kowa ya jingina da kai sai ya lasa to da haka wannan shine annabi Isa alaihi salam kuma haka dukkanin sauran annabawa suke al-imam ibn jarir al-tabari ya rawaito daga uhaybu ibn al-wardi maula bani makhzum qala yace laqiya alimun aliman huwa fawqahu fil ilmi wani malami ya gamu da wani malami wanda ya fi shi ilimi fa qala lahu sai yace da shi yarhamuka allah allah ya gafarta mala mal ladhi a'lana min amali menene abin da ya bayyana na aiki na wanda da an ganna ake gane ni da shi kala sai yace al'amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari umarni da kake da kyakkyawa da hani gabran aikata mummuna wannan da kai da shi kowa ya sanka sai yace fa innahu dinullahi ba'atha bihi anbiya'ahu ila ibadihi kuma wannan shine addinin Allah da ya aiko annabawa da shi zuwa ga sauran bayi ibn kasir yace wa qad ajma'a al fuqaha'u dun malaman fiqh sun yi ijma'i ala qaulillahi bisa ga cewa fadar Allah da yace waja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni in zama mai albarka a duk inda nake wa qila ma barakatuhu sai wasu malamai suka ce to me ce ke albarka ta annabi Isa kala sai malamai suka amsa da cewa al'amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari aina ma kana umarni da kyakkyawa da hani gabran aikata mummuna da ya kasance yana yi a duk inda ya samu kansa to kai ma in kana so ka zama mai albarka duk inda kaga ana yin ba daidai ba gurgurdan iko yi nasiha ka hana duk inda kaga ana daidai yi kokari ka karfafa gwiwar masu yi dan su ci gaba da yi da wannan ne al'umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafi dukkan sauran al'umomi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah to sannan annabi Isa ya ce wa awsani bis salati ubangiji ya yi mun wasiya da in kula da sallah waz zakati da kuma zakka ma duntu hayyan matakar ina raye to cewa wa awsani bis salat awsani bi ma'ana amarni ya umarce ni so da dama Allah yakan ce na yi muku wasiya yana nufin na umarce ku yusikum Allah fi auladikum lil zakari mithlu hadhil unthayn Allah yana umarta ku game da ƴaƴanku wajen rabon gado da namiji a bashi kaso na ƴaƴa mata biyu shi daya ma'ana mace kaso daya namiji kaso biyu to haka nan Allah yace zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun zalikum wassakum bihi zuwa karshe ma'ana dai Allah yana umarni alwasiya bi ma'ana al'amru to da ka ubangiji madaukakin sarki yace wa awsani bis salati waz zakka cewa Allah yayi wa annabi Isa wasiya da sallah ya nuna a shari'ar annabi Isa ma akwai sallah cewa Allah yayi masa wasiya da zakka ya nuna a shari'ar sa akwai zakka shi yasa malamai suka ce rukunnan musulunci guda biyar kowanne addini kowanne annabi sai da aka bashi su duk annabawan nan sun zo da waɗannan rukunnan musuluncin guda biyar na farko shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah duk annabawa akwai wannan a cikin addinin su wa idza qala allah mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu kowanne annabi sai da yazo wa mutanansa da cewa ku yi imani da annaban karshen zamani zai zo bayan sun zo da la ilaha illallah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illallah to kaga wannan shine rukuni na farko cikin arkanul islamil khams rukuni na biyu iqamis sala sai da sallah duk annabawa cikin addinin su akwai sallah anan muna magana akan addinin annabi isa wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya a baya can a cikin suratul anbiya a cikin suratul hajj Allah yana magana a suratul ibrahim Allah yana magana akan annabi ibrahim annabi ibrahim cikin addu'o'in da yace rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a to anan kuma cikin suratul maryam a gaba zamu tadda kissar annabi isma'il wa dhkur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya daka annabawa dukkanin su sun zo da sallah dukkanin su sun zo da tauhidi kuma dukkanin su sun zo da zakka shine wa ausani bis salati waz zakka wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakka wa kana 'inda rabbihi mardiya to sannan ku aikin haji wannan sananne ne manzo annabi ibrahim alaihi salam shi ya fara gina ka'aba kuma dukkan annabawan da suka zo bayan sa Allah ya umarce su da ziyarta wannan daki mai alfarma to sannan haka azumin watan ramadan Allah ya ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat to daka dai annabi isa ya ce Allah ya umarce ni da in yi sallah kuma ya umarce ni da yin zakka to sai dai maganar zakka wasu malamai suka ce zakatul nafsi ce ba zakatul mali ba zakatul nafsi shine tsarkake zuciya zakatul mali kuma tsarkake dukiya ta hanyar fitar da wani kaso da shari'a ta ce a rinka fitarwa idan dukiya ta kai in wanda sai ta shekara ne in ta shekara in wanda za a bayar ne nan take a bayar nan take suka ce domin kowanne daga cikin biyan ana kiransa da suna zakka ubangiji ya ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kada aflaha man zakkaha kaga zakatul nafsi ne ubangiji yayi rantsuwa da rai da wanda ya halicci rai sai ya ce lallai wanda ya tsarkake ran hakika ya samu babban rabo wanda kuma ya daudada ransa ta hanyar kafirci ta hanyar ayyukan sabo to ya tabe yayi hasara shine abinda annabi Musa ya ce da Fir'auna da Allah ya ce hal ataka hadithu Musa izna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddas wa idhhab ila fir'auna innahu taga fa qul hal laka ila an tazakka zakatul nafsi ne to kuma dai menene dan kaji an ce annabawa suna sallah annabawa suna zakka annabawa suna haji annabawa suna azumi ba yana nufin duk iri daya suke yi ba a suna yi amma kowa da irin nasa sallar zamanin annabi Musa ba irin sallar mu bace lokutan da adadin raka'o'in domin lokacin da annabi ya tafi Isra'i da Mi'raji ai sun hadu da annabi Musa a sama ta shida da annabi ya dawo daga wajen Allah sai annabi Musa ya tare shi yace da kaje mai ubangijinka ya baka sai yace ya ba mu sallah 50 sai yace kuma ya rage maka domin ya aike ni da irin wannan zuwa ga banu Isra'ila ba su iya ba kaga kenan su sallah 50 aka ba su manzo Allah ya koma aka rage masa 5 ya dawo annabi Musa yace nawa ya rage maka yace 5 saura 45 sai yace kuma a rage maka ba za ku iya ba banu Isra'ila ma ba su iya 45 ba haka akai ta ragewa sai da ta dawo 5 kaga wannan ya nuna suna sallah amma ta su daban ta mu daban bisa ga ka'idan likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa da shari'ar sa kowa da tsarin sa da haka sallah za ta iya zama wa sunan ta daya amma yadda za a gudanar da ita ya bambanta azumi zai iya zama wa sunan sa daya amma yadda za a gudanar da shi ya bambanta to haka zakka za ta iya zama wa sunan ta daya amma yadda za a gudanar da ta kowane lokaci ta bambanta an gane ko da haka dai wannan yana nuna maka mahimmancin sallah yana nuna maka mahimmancin zakka ta yadda kowace al'umma sai da Allah ya umarce ta da ta yi kowane annabi sai da aka aiko shi da mutane ya zo ya gaya musu su yi sallah kuma su yi zakka wa aqimus salata wa atuz zakka to sannan yace ma dumtu hayyan tsawon ina raye Allah bai yanke mun wani lokaci da zan daina sallah ba bai yanke mun wani lokaci da zan daina zakka ba wannan kuma ita ce ka'ida ita bautar Allah babu ranar dinawa har sai ran da dan adam ya mutu matukar kana da hankalinka a jikinka to dole sai ka bautawa Allah da haka ina masu cewa za kai wani zikiri ko kai wani lazimi ko ka tsaya wasu kwanaki ka daina sallah wannan kafirci ne ba addinin da annabi ya zo da shi bane ba abinda Allah ya ce da manzon Allah wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin kai ta bautar Allah har mutuwa ta riske ka ba ranar dinawa abinda ake nufi da yaqini ko shine mutuwa domin ubangiji ya ce ma salakakum fi saqar mala'iku suna tambayar ƴan wuta me yasa aka sa ku a wutar saqara kalu sai su ce lam nakum minal musallina ba ma sallah ne wa lam nakum nut'imul miskina ba ma ciyar da miskinai ne wa kunna naqudu ma alqa'idin mun kasance muna wargi tare da masu wargi wa kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna ƙaryata ranar alkiyama hatta atana al-yaqin muna tsaka da haka mutuwa ta zo mana da ka al-yaqin bi ma'ana al-maut ba irin abin da zindikan sufaye suke fada ba, yaqini shine kai wani zikiri ko kai wani abu wai sunan sa tarbiya da kai haka to yanzu ka fi karfin Allah, kai ma ka zama Allah, kai ma ka zama abin abautawa ba wai wanda zai yi bauta ba. Allah ya kiyaye.
Amin.
Daka dai ibada ana yin ta ne har mutuwa, bakin rai bakin fama. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. To sannan yace wa barran bi walidati, ubangiji ya umarce ni da in bi mahaifiyata, saboda shi annabi Isa bai da uba, dan haka haƙƙin da ya rataya a kansa da game da iyaye haƙƙin uwa ne kawai. Amma duk mutumin da yake da uwa yake da uba, to haƙƙin uwa da uba ne a kansa. Kuma ko da uwa da uban nan ba su da rai, domin ko iyayenka sun rasu to har yanzu suna da haƙƙi akan ka na biyayya. Wani mutum ya zo ya tambayi annabi, iyaye na sun rasu, har yanzu haƙƙin biyayyarsu yana kaina? Annabi ya ce eh, har yanzu akwai. Sai ya ce je ka nemi ƴan uwansu ka kyautata musu, domin al-khalatu bi manzilatil ummi, kanwar uwa ko yar uwa daidai take da uwa. Duk abin da zaka yi wa mahaifiyarka, idan mahaifiyar bata nan, yatta ko kanwarta zaka yi wa? Kuma in yatta ko kanwartan nan suka ce Allah ya maka albarka, kamar ita ce ta faɗa, albarkar za ta bi ka. Haka nan da zaka saba musu su ce Allah ya tsine maka, tsinuwar za ta kama ka kamar mahaifiyarka ce ta tsine maka. To haka nan uwan uba ko kanin uba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alam ta alam anna ammar rajuli sinu abihi, baka san cewa babban mutum wan ubansa ko kanin ubansa daidai yake da ubansa ba a wajensa? Ma'ana wan babanka ko kanin babanka kamar babanka ne ta fuskar haƙƙi a kanka. Bal ma idan iyayen sun mutu duka, kuma ƴan uwansu ma sun mutu duka, har yanzu biyayyar ba ta ƙare ba, sai ka nemi ƙawayen mahaifiyarka, in ka bi su ka kyautata musu kamar mahaifiyarka ka kyautatawa. Abokan babanka in ka bi su ka kyautata musu kamar babanka ka kyautatawa. In sun ce Allah ya maka albarka, za ka yi albarka kamar mahaifinka ne ya faɗa. Domin manzo Allah ya ce inna min abarril birri silatul waladi ahlahu wa abihi, yana da tsantsan nagartar da ya rinka kyautatawa masoyan iyayensa, ƙawayensu, abokansu. To da haka dai annabi Isa alaihi salam haƙƙin uwa ne kadai ya rataya a wuyansa, domin uwa yake da ita, bai da haƙƙin uba, bai da dangin uba, domin bai da uban bai da danginsu. An gane ko? To kuma wannan yake nuna maka lalle haƙƙin iyaye ba na wasa bane. Har annabawa duk matsayinsu dole su bi iyayensu. To ina ga wanda yake jin dan ya zama wani abu yanzu ya fi iyayensa, sai dai su su bi shi. Kila wadata yake da ita, su ba mawadata bane. Kila mulki Allah ya bashi, su iyayen ba masu mulki bane. To wannan kuskure ne kwarai da gaske. Lallai iyaye duk matsayin da zaka taka a rayuwa su ne sama da kai, dole sai ka bi su. Har annabawa Allah ya ce su bi iyayensu. Daka annabi Isa ya ce wa mar'a wa barran bi walidati, aiwa amarni bi birri walidati, ubangiji ya umarce ni da in bi mahaifiyata. Ibn Kathir ya ce zakarahu ba'da da'ati Allahi rabbihi, ya ambaci wannan bayan biyayya ga Allah ubangijinsa. Ma'ana haƙƙin Allah ga baike da haƙƙin iyaye, sai an fara faɗar haƙƙin Allah sannan ake faɗar haƙƙin iyaye. Kaga sai da ya fara cewa inni Abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyyan waja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan sannan wa barran bi walidati. Ibn Kathir ya ce li anna Allah ta'ala kaseera ma yuqrinu baina al-amri bi ibadati wa ta'ati al-walidaini, domin sau da dama Allah haka yake yi, ya hada tsakanin haƙƙin sa sannan kuma da biyayyar iyaye. Kama kala kama yadda ya faɗa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana, kama yadda yake qul ta'ala wa atul ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana, kama yadda yake wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Haka ne yake anishkur li wa li walidayka ilayya al masir. Yace wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan, Allah bai sanya ni in zamo jabbar mai girman kai, shaqiyan marashin arziki ba, mana mai kangarewa iyaye ba. Domin asalin rashin arziki da tabewar rayuwa tana farawa ne daga kangarewa iyaye. Duk dan da ya kangarewa iyayensa to sun yi sabani da arziki har abada, sun yi sabani da albarka har abada a duniya. Amma duk dan da yake biyayya ga iyayensa to ba zai taba siya ba a duniya. Kaga ya tabe ya lalace, wallahi ba a yi. Sai dai da yawan mutane ba sa bambance tsakanin kuɗi da arziki. Wani sai ce ah, to ba ga wani bai na zagin iyayensa kuma ya fi kowa kuɗi a garin su. Kuɗi daban, arziki daban. Zaka iya yin kuɗi amma ba za ka yi arziki ba. Arziki shine ka zauna lafiya, ka samu kwanciyar hankali, ka ji rayuwar ta ne maka dadi, to wannan ku abu ne daban. Da yawan masu kuɗi ba su da shi, da yawan masu mulki ba su da shi, domin kuɗi daban wannan daban. Kuma da yawan mutane suna neman kuɗi ne don su samu wannan, su samu kwanciyar hankali, su samu natsuwa. To in dai kana so ka samu kwanciyar hankali da natsuwa, ka bi iyayenka bayan Allah, to Allah zai natsar da kai, ya kwantar maka da hankali. Duk bukatarka ta duniya ba za ta fi ƙarfinka ba, amma matukar ka ce za ka saba wa iyayenka, in Allah ya ga dama sai ya baka mulki, ya ta'azabtar da kai da mulkin. In ya ga dama sai ya baka kuɗi, ya ta'azabtar da kai da kuɗin. In ya ga dama sai ya baka ƴaƴa, su ta'azabtar da kai. Ya baka mata, ta ta'azabtar da kai. Ka ji duniyar san ba daɗi. To wannan shi ne. Da haka annabi Isa ya ce, walam ya ja'alni, Allah bai sanya ni ba jabbaran, mai girman kai, ai mustakbiran an ibadati wa ta'ati, wanda zai wa Allah girman kai, ya kibauta masa, ya kibiyayya gare shi. Wa birri walidati, kuma bai sanya ni in zamo mai girman kai, gabaran biyayya ga mahaifiyata ba. Fa ashqa bi zalika, ballantana hakan ya kaini zuwa ga tsiya da tabewa. Allah ya tsare mu,
amin.
Sannan yace wassalamu alayya, kuma lalle aminci ya tabbata gare ni. Yawma wulidtu, tun ranar da aka haife ni. Wa yawma amutu, da ranar da zan mutu. Wa yawma ub'athu hayyan, da kuma ranar da zan tashi a raye. To wannan ma ya tabbatar da cewa annabi Isa ba Allah bane ba. A farko ya ce inni Abdullahi, a ƙarshe kuma ya ce yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayyan, ranar da aka haife ni da ranar da zan mutu da ranar da zan tashi. To Allah yana mutuwa ne? Allah an haife shi ne? Kaga wannan ya nuna ba Allah bane. Domin tun da ya yarda cewa shi haifarsa aka yi, su ma waɗanda suke ce masa Allah ɗin, saboda ban kaura, sun san fa haihuwarsa aka yi, ana haihuwar Allah ne? Ubangiji ya ce qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Shi Allah bai haifa ba, ba a haife shi ba. Kuma sannan shi Allah alhayyul qayyum ne, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, rayayye ne, gangaɗi ma baya kama shi, ballantana ya bacci, ballantana ai maganar mutuwa. Shi hayyun ne, la ya mutu, rayayye ne, baya mutuwa. Shine Ibn Kathir yace isbatun minhu li ubudiyyatihi lillah, nan ma dai da tabbatar wa annabi Isa ce ga bautarsa ga Allah azza wa jalla, mai girma da daukaka. Wa annahu makhluqun min khalqillah, kuma yana tabbatarwa da cewa shi abin halitta ne daga cikin halittar Allah. Yahya wa yamutu, yana rayuwa kuma yana mutuwa. Wa yub'athu, kuma za a tashe shi, ka sa'ilil khala'iq, kamar sauran halittu. Walakin lahu salamatu, sai dai ya tabbatarwa da kansa kubuta da zaman lafiya da aminci. Fi hadhihi al-ahwali, a cikin dukkan waɗannan halaye, allati hiya ashaqqu ma yakunu 'alal ibadi, wanda sune halayen da suka fi kowa, kowane hali tsanani ga bawa. Inda dan adam ya fi fuskantar kalubale a rayuwarsa wajen nan guda uku ne, haihuwarsa, domin wani a wajen haihuwarsa yake gamuwa da wata larurar da ita zai rayu har abada. Wani a wajen haihuwarsa zai mutu, ba zai ma ƙaraso duniyar ba. To da haka wajen haihuwa akwai kalubale, yana daga cikin mafi wahalar waje da mutum yake fuskanta a rayuwa, shine wajen haihuwarsa. To haka nan wajen mutuwa, wajen mutuwa nan ma waje ne da dan adam yake fuskantar kalubale. Da haka idan mutum bai samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba a lokacin haihuwarsa da lokacin mutuwarsa, to bai ji daɗin rayuwa ba. To haka nan sai wajen tashin alkiyama, nan ma waje ne da ƴan adam suna fuskantar kalubale. To su annabawa waɗannan wajaje guda uku duk Allah ya amintar da su, ba su da matsala. Ba wani annabi da ya samu matsala wajen haihuwarsa. Duk annabawa iyayensu sun haife su lafiyayyu, ba su gamu da wata cuta ba irin wacce yara suke samu a wajen haihuwa. To haka nan wajen mutuwa, annabawa suna cikin kyakkyawan yanayi da nutsuwa da kwanciyar hankali a lokacin mutuwa. To haka nan wajen tashi. Da haka shine ma'anar wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Kun ga a baya can a wajen kissar annabi Yahya, shi kuma ya ce wassalamun alayya. An gane ko? Wassalamun alayya ko? Wassalamun alayhi. Walam yakun jabbaran asiya, wassalamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya, shi can. Nan kuma wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Da haka wannan ya nuna abu ne wanda ya shafi dukkan annabawa, ba iya annabi Isa ba. Ubangiji madaukakin sarki a ƙarshe ya ce zalika Isa ibn Maryam,
zalika Isa ibn Maryam qawlan haqqi alladhi fihi yamjurun ma kana lillahi
Allah ce zalika wannan abu da ya faru Isa ibn Maryam shine hakikanin labarin Annabi Isa dan Maryam qaulal haqi batu na gaskiya allazi fihi yamtaruna wanda su kafirai suke jayayya akan sa su banu Isra'ilawa suke shakku game da shi wasun su suka ce ai lalle Annabi Isa dan Allah ne lokacin da suka ga yayi waɗannan maganganu suka ce ya za ai jariri yayi magana a tsumman goyo ai wannan jaririn sai dai in Allah ne yazo a kamannin yara wal iyazu billah wasu kuma suka ce a'a ai wannan jaririn dan Allah ne ya za ai mace ta haihu babu miji to ai sai dai in Allah ne ya mace cikin wal iyazu billah da haka dan na Allah ne wasu kuma suka ce a'a ai ɗayan ukun Allah ne to shine Allah yake duk abin da suka faɗa ƙarya ne zalika Isa ibn Maryam ga haƙiƙanin yadda Annabi Isa dan Maryam ya samu asali qaulal haqi magana ta gaskiya allazi fihi yamtaruna wanda su suke kokonto akanta ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin ba zai yi ba Allah a ce ya riki da subhanahu sarki ya tabbata ga Allah ya fi karfin a ce yana da da domin in dai an ce Allah yana da da to zaka samu akwai gajiyawa da kasawa a tare da shi domin yana daga cikin hikimar da dan yazo ya taimaki ubansa dan ya gaji ubansa dan ubansa ya rinka ganin sa yana ɗebe kewa kuma sharadi da dole ne ya zama jinsin ubansa dan Allah dole ne ya zama Allah kamar yadda dan mutum yake zama mutum dan akuya ya zama akuya to shi ko Allah bai da da domin da Allah yana da da to da shi ma dan dole ne ya zama Allah da Allah yana da da to wannan ya nuna Allah yana da gajiyawa yana da tawaya yana neman mataimaki kenan to shi yasa Allah bai da da ubangiji yace idza qada amran shi Allah idan yaso ya zartar da al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun yakan ce da abin kasance sai abin ya kasance da haka shi ma Annabi Isa dan Maryam Allah yayi shi ne da kun fayakun inna masala Isa indallahi kamasali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun da haka Annabi Isa da kun fayakun Allah yayi shi kuma duk wani abu da Allah yake so ya kasance haka yake ce da abin kun kasance fayakun sai abin ya kasance wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu kuma ku sani Allah ubangiji na ne ubangijinku ku bauta masa wannan ma magana Annabi Isa ce hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici sai Allah ya ce me faqtalaka al-ahzab min bainihim
faqtalaka al-ahzab min bainihim fa'ayrun lil-ladhina kafaru min mashhad yawmin 'azim asmi' bihim wa abshir yawma ya'tuna lakin al-zalimuna al-yawma fi dhalalin
Ubangiji ya ce faktalafa al-ahzabu min bainihim sai kungiyoyin kristoci suka bambanta ijunansu wadansu suka ce Annabi Isa kansa Allah ne wadansu suka ce dan Allah ne wadansu suka ce dayan ukun Allah ne Ibn Kasir ya ce ikhtalafa aqwalu ahli al-kitab fi Isa abin nufi maganganun mahbuta littafi yahudi kenan sun sha bamban game da sha'anin Annabi Isa ba'da bayani amrihi bayan al'amarinsa ya bayyana wa wuduhu halihi kuma halinsa ya fito fili an gane wa annahu abdullahi abduhu wa rasuluhu kuma ta tabbata cewa shi bawan Allah ne manzon Allah ne ba wai Allah bane ba dayan Allah bane ba dan Allah bane wa kalimatuhu alqaha ila maryam ma'rufun min kuma ta bayyana cewa kalmar Allah ce da Allah madaukakin sarki ya jefa ta gana na maryamu ta kun fayakunu wanda da ita ne Annabi Isa ya kasance daka ibn kasir yake cewa fasamma mata'ifatun minhum duk da haka wasu daga ciki suka yi kunnan uwashegu wa hum jumhurul yahudi wanda sune mafi yawan yahudawa alaihim la'an inullahi sinuwar Allah ta tabbata a gare su ala annahu waladu zinan su suka ce isa dan maryam ai dan zina ne wa qalu kalamuhu hadha sihrun suka ce wannan magan da yana tsumman goyo sihiri ne tsafi ne wa qalat ta'ifa wasu kuma daga ciki suka ce innama takallama Allah a shi Annabi Isa Allah ne Allah ne ya fito a sifar jariri yayin magana da mutane wa qala akharuna wasu kuma suka ce bal huwa ibnullahi a dan Allah ne wa qala akharuna wasu kuma suka ce salisu salasa dayan ukun Allah ne wa qala akharuna wasu kuma suka ce bal huwa abdullahi wa rasuluhu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa hadha huwa qaulul haqqi to wannan na karshen sune gaskiya alladhi arshada Allah ilayhi almu'minina wanda shine Allah madaukakin sarki ya dora mu'minai akai an gane ko to daka Allah madaukakin sarki ya ce fa wailul ladina kafaru azaba ta tabbata ga kafirai waɗanda suka ce annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne ko ɗayan ukun Allah ne waɗannan su ne kafirai min mashhadi yawmin azimin a ranan nan ta haduwa babba ita ce ranar alkiyama kalmar min mashhadi yawmin azim ai fi mashhadi yawmin azim azaba za ta tabbata gare su amma a ranar alkiyama dan kada wani ya dauka a nan duniya za a yi musu azabar a sai an je lahira ibnu kasir yace wa qad jaa fil hadisi sahihi al muttafaqi ala sihhatihi an ubadah bin as-samit yazo a hadisi ingantacce wanda malaman hadisi sun hada akan ingancin sa daga sahabi ubadah dan samit Allah ya kara masa yadda kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man shahida alla ilaha illallah duk wanda ya shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi ta dai bashi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma yadda annabi isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ba dan Allah ba wa kalimatuhu alqaha ila maryama ruhun minhu kuma kalmar Allah ce da ya jefa ga nana maryama kuma rai ne nasa wa anna aljannata haqqun kuma yadda da cewa aljanna gaskiya ce wan nar haqqun wuta ma gaskiya ce adakhalahu allahul jannata ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna gurgudan aikin sa ubangiji yace asmi' bihim wa absir kai mamakin ji gare su kai mamakin gani gare su lafazin asmi' bihim wa absir asmi' ala wazni af'il fi'lu ta'ajjubi ma'ana larabawa suka ce asmi' bihi yi mamakin jin sa ma'ana jin sa zai baka mamaki absir bihi yi mamakin ganin sa ma'ana ganin sa zai baka mamaki ma'ana waɗannan abin da suka yi abin ban mamaki ne ta fuskar ji da kuma ta fuskar gani ka ce wani ya zama Allah ka ce wani dan Allah ne wannan abin mamaki ne kwarai na aji ko a gani ubangiji yace yauma ya'tuna na abin zai baka mamaki na jin da ganin a ranar da za su zo mana za ka yi mamakin yadda za mu zo da su za ka yi mamakin yadda za ka ga halin da za su kasance ubangiji yace lakini adh-dhalimuna sai dai tabbas adh-dhalimai al-yawma ayaw ad-dunya fi dhalalin mubin suna cikin bata mabayyaniya amma sakamakon batar kuma sai an je lahira bidaka Allah yana nuna mana mummunar makoma ta dukkan wanda ya shirka ko mummunar makoma ta duk wanda yace wani Allah ne ko wani dan Allah ne Allah ka tsare mu
amin
abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki يافي منا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد الأدعاء